barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na Jibis bakin kasuwa Dambam domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. Yau muna 7 ga wata Hijira na da shekara 1446 wanda yazo daidai da 7 ga watan 3 shekara 2025. A karatunmu na jiya mun tsaya suratu Al-An'am aya ta 34. Na'am, mun tsaya kan aya ta 34, ita ce aya da take magana cewa walaqad kuzzibat rusulun min qablika. Allah yana rarrashin Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi hakuri game da ƙaryata shi da ake yi. Ba shi kadai aka ƙaryata ba, an ƙaryata annabawa da manzanni da suka zo kafin manzon Allah, kuma sun yi hakuri da haka kai ma kai hakuri. Wa udu, an cutar da su sun yi hakuri, kai ma idan aka cutar da kai kai hakuri. Kuma har nasarar Allah ta zo, dan haka Allah ya rubuta manzanni su za su yi nasara, babu canji game da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma hakika labarai na manzanni ya zo maka daban-daban, haji yadda ta kaya tsakaninsu da mutanensu. Za mu tashi aya ta gaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada zaɓi a manzansa, ya faɗi darajarsa da falalarsa. فقال تعالى وإن كان كبر عليك إعرابهم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآيات أو تأتيهم بآية ولو فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
وبنجي سبحانه وتعالى yace wa in kana kabura alayka i'rabuhum, ya kai Muhammadu idan bijirewar su ya maka nauyi, abin ya ma girma ya dame ka kenan. Fa in istata'ta, in ka ga dama, an tabata ghiya nafaqan fil ard, za ka iya bin hanya ta cikin ƙasa, hanya da ake sassakanta ta cikin ƙasa ko ta cikin dutse, shi ake kira nafaqo. To za ka iya shiga cikin ƙasa ka bi hanya, aw sullaman fi sama'i, ko ka hautsani ko ranga kai sama, ka ta'tiyahum bi ayati, ka zo musu da aya, ko ka shiga ƙasa kamar yadda ake nutso a cikin ruwa, ka bi hanya ta cikin ƙasa ka zo musu da wata aya kai da kanka. Aw sullaman fi sama'i, ko ka bi kuranga ka hau sama, fa ta'tiyahum bi ayati, ka zo musu da aya. Mun fahimci wannan ko? Wato in ka so kai haka, za mu baka dama. Kun ga wannan an kambama manzon Allah, an girmama shi kenan. Walau sha Allahu, da Allah ya ga dama, la jama'ahum 'alal huda, da ya tara su akan shiriya, ya haɗa su akan shiriya. Fala takunanna minal jahilin, kar ka kasance cikin wanda suka jahilci al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana ba da zaɓi a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam game da yanda kafirai suke ta ƙoƙarin sai sun ƙure manzon Allah, sai ya zo musu da aya. Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari cewa duk ayar da ta zo ba za su yi imani ba. To hakan yana damun manzon Allah cewa yazo da aya, yazo da aya. Bayan kuma Allah ya saukar da ayoyi da yawa, gashi nan suna gani babbar aya ita ce Alkur'ani mai girma. Allah ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi inna fi dhalika larahmatan wa dhikra lil mu'minin. Bai me ishe su ba, gashi mun saukar maka da Alkur'ani ana karanta musu. Wannan kadai ya isa rahama da da tunatarwa, amma ga wanda zai yi imani, ga wanda yake da imani. To cewa manzon Allah ya zo da aya, kamar yadda aka ce Annabi Salihu ya zo da aya, ko aka ce Annabi Musa ya zo da aya, ko Annabi Isa ya zo da aya, da kuma sauran annabawa, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za a saukar da ayar ba. Saboda me? Wasu sun nemi irin waɗannan ayoyin, ba su imani ba. Kadisa alaha qaumu min qabliha thumma aswahu biha kafirin. Wasu mutane sun tambayi aya irin waɗannan ayoyin, amma suka wayi gari sun kafirce mu aya. Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan, ba ma aiko ayoyi sai dan tsoratarwa. To mutanen da Allah ya sani da iliminsa ba za su tsorata ba ko an aiko aya, ba za su yi imani ba, me amfanin aiko aya? Babu. Shi yasa amma shi manzon Allah hakan yana damunsa. Idan suka ce a zo da wata aya, kawai a zo da aya, abin da yake so kenan shi. A kure kafirai shine sai Ubangiji sai ya ce to mun baka dama, in ka so a zo da aya za mu iya zuwa da aya, da irin ayar da suka nema da irin wanda ba su nema ba. Idan muka duba cikin bujirowa da suka yi a manzon Allah cewa ya zo da ayoyi, sun ce masa autar kafis sama'i, ko ka hau sama, amma ba sai ka yi rutsuwa a cikin ƙasa ba, ka shiga cikin ƙasa ba. Saboda sun san su a lokacinsu, al'adarsu, a tsarinsu, ba irin wannan mutum ya shiga cikin ƙasa ya yi yawo. Mun gane ko? In kaga mutum ya shiga cikin ƙasa bai fi a ce iya rijiya ya shiga ya fito ba kawai a irin wannan lokacin. To sai Allah ya faɗi wata babbar mu'ujiza da ma ba su taɓa tunaninta ba. Shine ya ce in kaga dama, in ma ka shiga cikin ƙasa ne ba ka hau sama ba. Hawa sama abu ne mai sauƙi, ana gani za a iya hawa. Amma mutum ya nutse a cikin ƙasa ya shiga ya fito, abu ne wanda ba su san shi ba. Mun gane ko? To duk wanda ka nema za mu maka, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma sun sani in dai manzon Allah ya ce za a zo da ayar, to wallahi za ta zo, za ta zo. Sai Allah ya ce to don haka kada ka ɓata lokacinka a kansu. Da Allah ya ga dama da duk ya haɗa ku kun zama shiryayyu gaba ɗaya, amma ya zaɓi wanda ya zaɓa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, ka isa ka tilasta wa mutane har sai sun yi imani? Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, shine ko afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Da Ubangiji ya so da duk waɗanda suke duniya kowa ya yi imani, ba za ka iya tilasta wa mutane kowa ya zama mai imani ba. Don haka wanda ya ga aya ya amfana da ita ya yi imani don kansa, wanda ya ƙi yin imani don kansa. Shine Ubangiji ya ce kar ka kasance su wanda suka jahilci al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikimar Allah ta tabbata cewa wasu za su yi imani, wasu ba za su yi imani ba. Da aka so Annabi Salihu ya zo da aya, ba su yi imani da ita ba. Sun kashe taguwar da Annabi Salihu ya zo da ita, sun kashe. Faƙala da kuma rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙiyaha, manzon Allah Annabi Salihu ya ce ku kiyaye taguwar Allah kar ku taɓa ta, ku kiyaye mata lokacin shan ruwanta kar ku yi cunkoso da ita a wajen shan ruwa. Fakazzabuhu, suka ƙaryata shi. Fa'aqaruha, suka je suka soke taguwar Annabi Salihu alaihi salatu wassalam. dan haka wannan al'ada ce ta kafirai farka damu da cewa ba a saukar da aya ba ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi bayani suwaye masu yin imani sai Allah ce innama yastajibul ladina yasma'u
innama yastajibul ladina yasma'un
na'am
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innama yastajibul ladina yasma'una lalle masu amsawa kadai sune wadanda suke jin magana wal mauta su kuma matattu yab'athuhum Allah Allah zai tada su thumma ilayhi yurja'un sannan a mai da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana maganin cewa ga iyakacin masu amsawa sune masu ji suwaye ake nufi da alladhina yasma'un sune alladhina yu'minun wadanda za su imani ko masu imani sune mai amsawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta masu marasa imani a cikin alqur'ani mai girma da cewa ba sa ji Allah ce lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yusiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha Allah ce suna da me suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata wa lahum a'yun suna da idanuwa la yusiruna biha ba sa gani da idanu wa lahum adhan suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin magana da kunnuwa din kun ga anan gurin Allah madaukakin sarki yayi ne Allah ya siffanta su da ba sa ji kamar yadda a gaba ma zamu ga aya da take magana akan cewa ba sa ji Allah siffanta su yasa summun bukum aya su kurame ne kuma maka baibaye ba sa gani ba sa ji ba sa iya magana haka Allah madaukakin sarki ya siffanta su dan haka idan ji da zai musu amfani da ubangiji subhanahu wataala yayi magana a wa'azi da tunatarwa cikin suratul qaf sai ce inna fi zalika la dhikra lalle game da ayoyin da aka karanta na suratul qaf akwai tunatarwa liman kana lahu qalbu ga wanda yake da zuciya aw alqa sam'a ko kuma ya bada jinsa wato ya bada jinsa ya bada attention din sa dan sauraron aya din su kafirai ba sa ji ba sa bada attention mai kyau dan su fahimci ayoyin Allah subhanahu wataala kenan in aka ce alladhina yasma'un sune alladhina yu'minun mun gane wannan ko lalle masu amsawa sune masu imani wanda kaga ba su imani din nan ba suka kangare to dan ba fa su ba masu amsawa bane kar ka damu ka tsaya ka kula da waɗanda suka yi imani ka reni imaninsu ka kasance tare da su kamar yadda Allah ya faɗa a gaba a cikin wannan sura wala taqulul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu karka kori mutanen da suke roƙon Allah safa da yamma suna neman fiskar ubangiji suna neman yardar ubangiji subhanahu wataala wal mauta to suwaye al mauta matattu malamai suka ce al mauta sune al kuffar alladina yasma'un sune masu imani al mauta sune kafirai alqur'ani mai girma ya siffanta kafirai da cewa su matattu ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace awaman kana maitan fa ahyaynahu cikin wannan sura din ko yanzu mutumin da yake matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi kamar masluhu fi zulmati laysa bi kharijin minha zai kasance kamar wanda yake cikin duhu ba zai fita a cikin duhun ba wane ne maitan anan gurin kafiri fa ahyaynahu sai muka rayar da shi da me aka rayar da shi bil imani da imani mun gane ko sai muka rayar da shi da imani wannan sifa ce ta me ta kafirai Allah ya siffanta kafirai da kantuwa su matattu ne ubangiji ya ce innaka ko fa innaka duka aya biyu la tusmiul mauta kai din annabi muhammadu ba za ka jiyar da matattu wato wa'azi ba wa'azinka ba zai sa matattu su ji ba me ake nufi da mauta a nan gurin ana nufin kafirai innaka la tusmi'ul kuffa duk wa'azin da zaka yi ba za su ji jin da zai musu amfani ba ubangiji subhanahu wataala ce wala yastawi al ahya'u wal amwat wama anta bi musmi'in man fil qubur rayayyun da matattu ba za su yi daidai ba, kamar yadda ba za ka jiyar da waɗanda suke cikin kabari ba, haka ba za ka jiyar da matattu ba. Wa ake nufi da matattu an? Ana nufin kafirai. Mun fahimci wannan ko? Don haka su kafirai, Allah maɗaukakin sarki yana siffanta su da cewa su matattu ne, saboda zuciyarsu ta mutu, rayuwarsu aikin banza ne, da ma ba a halicce su ba. Rayuwarsu shirme ce, ba ta da fa’ida, ba ta da amfani a gare su. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da cewa su matattu ne. Sai Allah ce ya ba'athuhumullahu, Allah zai tada su, za su mutu su kafirai, kuma Allah zai tada su ran tashin alkiyama, summa ilaihi yurja'un, sannan za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce,
wa qalu laula nuzzila alayhi ayatun min rabbih, قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وبنجي يتي وقالوا سنتي لولا نزل عليه آية من ربه. دائما أسسوا كرمسة آيوي دقا أبنجي جنسا. كتيمس يا محمد قل كتيمس إن الله قادر على أن ينزل آية. ألا بيكوني akan ya saukar da aya, walakin aktharuhum la ya'lamun, sai dai da yawan su ba su sani ba. Anan sun yi iktirahi cewa a saukar musu da aya, amma Allah maɗaukakin sarki ya ce shi mai iko ne ya saukar da aya, in ya ga dama ya saukar da aya, in ya ga dama ba zai saukar da aya ba. Kamar yadda muka karanta a baya, sun ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an, ba za mu yi imani da kai ba har sai ka fitar mana da idaniyar ruwa a cikin ƙasa. Su an yi su a gurare da babu ruwa, ba su da koguna. Don haka daga cikin abin da zai sa su yi imani, a ɓuɓɓugo musu da idaniya na ruwa daga cikin ƙasa, su ga ƙasa tana ɓuɓɓugar da ruwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce shi mai iko ne akan haka. Sun ce Allah ce wa ma man'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalu, babu abin da ya hana mu saukar da ayoyi, sai dai kawai waɗanda aka saukar musu da ayoyi na farko ma sun ƙaryata aya. Da ana imani in muka saukar da aya, kuma da mun saukar muku da aya, ba za ku yi imani ba. Wa atayna samuda naqatan mubsiratan fa zalamu biha, mun baiwa samudawa, mun zo musu da aya ta taguwa, ga ta nan a fili keke da keke suna ganinta, amma fa zalamu biha, suka zalunci kansu a dalilin wannan taguwa din, suka kashe ta. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan, ba ma saukar da aya sai dan tsoratarwa. To idan ba za a tsorata ba, ba za mu saukar da aya ba. Mun gane ko? Ubangiji yace inna sha'nu nazzal alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khabi'in, da mun ga dama sai mu saukar musu da aya daga sama, kuma dole su ba aya, amma ba za su yi imani ba. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za a saukar da aya ɗin ba. Bayan wannan sai Allah ya ce,
wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umumun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun.
Na'am, Ubangiji ya ce wa ma min dabbatin fil ardi, babu wata dabba a doron ƙasa. In aka ce dabba, shi ne abin da yake takawa da kansa da ƙafafuwansa yake tafiya a ƙasa, tun daga mutum da sauran dabbobi. Wala ta'iri, ko wani abu da yake furkawa, ya tsiru bi janahihi, da yake furkawa, da yake tashi sama da fuka-fukensa. Illa umamun amsalukum, face su ma al'ummomi ne kamar yadda kuke al'ummomi. Mun gane ko? Kamar yadda muke al'umma, dangi, akwai ɗa, akwai uba, akwai dangantaka, akwai ƙabilu kala-kala, to haka sauran dabbobi su ma suke ƙabilu daban-daban, dangi-dangi, launi-launi, haka Allah maɗaukakin sarki ya yi su. Wannan abu ne wanda yake a fili. Za ka ga dabbobi, Allah bai yi su kala ɗaya ba, ya yi su daban-daban, launi-launi, kala-kala. Ko da za ka ga launinsu kamar iri ɗaya ne, amma sai ka ga bambanci. Idan ka ɗauki tumaki, za ka ga tumakin wani ƙasa wata ƙasa da wata ƙasa suna da bambanci duk tumaki ne amma za ka ga akwai bambanci awaki za ka ga akwai bambanci raƙuma za ka ga akwai bambanci shanu za ka ga akwai bambanci tsuntsaye za ka ga akwai bambanci duka waɗannan al'ummai ne da Allah ya halitta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane bi ma'ana Allah madaukakin sarki shike arzuta waɗannan al'ummomi gabaki ɗayan su da Allah madaukakin sarki ya ga dama da sai ya aiko manzo a dabbobi amma sai ya fifita mutane ya aiko musu manzo wannan karramawa ce da Allah madaukakin sarki yayi a ɗan adam ta hanyar ba su hankali ta hanyar ni'imta su idan suka yi imani suka bauta ma Allah madaukakin sarki zai shigar da su gidan aljanna amma su dabbobi ko da sun yi imani duk da dama su a ɗabi'arsu masu imani ne to su ba za a musu irin sakamako da za a yi ɗan adam ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ma farraqna fil kitabi min shay'i babu wani abu da muka bar bayaninsa a cikin littafi komai da ka sani mun yi bayaninsa alkitab anan aka ce jinsul kitab ana nufin jinsi na littafi wato littattafai da Allah madaukakin sarki ya sauka wasu malamai suka ce ya shafi wato alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani ya sauka sunna ta zo ta mara masa baya ta ƙara bayani ta bi bayanin abinda alqur'ani bai bayanin sa ba ta ƙarfafa bayani ta faɗaɗa bayani akan bayanan da suka zo a dunkule a cikin alqur'ani mai girma thumma ila rabbihim yuhsharu dukkan waɗannan dabbobi da tsuntsaye da suke furkawa a sama dukkan su gaba ɗaya za a tada su zuwa ga ubangiji subhanahu wataala malamai sun yi ruwaya hadisai daban-daban game da wannan aya cewa Allah madaukakin sarki zai tada dukkan waɗannan al'ummomi gabaki ɗaya da ƙwari da tsutsotsi da tsuntsaye da mutane da dabbobi duk sai Allah madaukakin sarki ya tada su idan Allah madaukakin sarki ya tada su to za a yi sakamako za a yi hisabi wata rana Abu Zar yana zaune tare da manzon Allah da wasu daga cikin sahabbansa sai suka ga kinkiyoyi guda biyu suna tunkure-tunkure wannan ta tunkuyi wannan wannan ta tunkuru wannan sai manzon Allah ya ce ya Abu Zar atadari mimma tantahaye yatanafahani ka san a wani dalili waɗannan dabbobi guda biyu suke tunkure-tunkure suke gware ya ce la ban sani ba sai ya ce to Allah madaukakin sarki ya san dalili kuma sai Allah ya tada suran tashin alkiyama ya musu sakamako an ba ma mai haƙƙi haƙƙinta an kwace haƙƙi daga gurin wanda ya cuci wani an bai mu mai haƙƙi haƙƙinsa wannan yana nuna mana me za a tada dabbobi za a tada dabbobi ubangiji subhanahu wataala zai yi sakamako hatta tsakanin dabbobi zai yi sakamako tsakanin dabba da mai dabba muna da labari a cikin sunnar manzon Allah hadisi yana cikin Bukhari wata rana ta kisbe ta yi rashin lafiya sai manzon Allah ya fito ya musu sallan kisbewar rana a wannan sallah din yace naga abubuwa da dama na ban mamaki manzon Allah ya ga wuta ya ga aljanna duk abin da aka yi alƙawari sai da Allah ya nuna manzon Allah san da yake sai yake wannan sallah din daga cikin abin da manzon Allah ya gani yace naga wata mata a cikin wuta an tsare ta saboda kuliya da ta ajiye bata bai ma kuliyar abinci ta ci ba bata sake ta taje ta nemo abin da mutane suke jefarwa ta ci ba har kuliyar ta mutu a dalilin haka aka jefa ta gidan wuta kun ga za a yi sakamako tsakanin me tsakanin dabba da mai dabba mun fahimci wannan ko za a yi sakamako balle kuma a ce tsakanin mutum da mutum kai in ka cuci dan uwanka za a sakanta masa in ka cuci dabbarka za a sakanta mata dabba idan ta cuci dabba za a sakanta mata shine ma'ana thumma ila rabbihim yuhsharu waɗannan abubuwa da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani mai girma gabaki ɗayan su sai an tada su a gaban ubangiji subhanahu wataala a musu sakamako bayan an gama sakamako sai a maida duk dabbobi sai su zama ƙasa sai a ce musu kunu turaban ku zama ƙasa kawai a daidai wannan lokacin kafiri zai kwalla ihu yace ya laitani kuntu turaban kai tansa da mun a ce ya zama kasa shi ma kamar yadda dabbobin nan suka zama kasa amma Allah ya riga da ya hukunta shi dama akwai sakamako a kansa dan haka Allah zai bar shi a matsayin sa na dan adam kuma za a masa ukuba Allah madaukakin sarki ya kare bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
ubangije yace wallazina kafaru bi ayatina wanda suka kafirce mu ayoyin mu sumun su wato kurame ne bukum bebaye ne cin zulmati suna cikin duhu kun ga wannan aya ta siffanta kafirai da ne da rashin ji da rashin magana ko kamar yadda Allah ya ce inna ma yastajibul ladina yasma'un masu amsa kira masu amsa wa'azi sune masu ji su waye masu ji muka ce masu imani anan Allah ya siffanta kafirai marasa imani da cewa ba sa ji kuma ba sa iya magana wacce za ta fito da abin da ake nufi fili man yasha illahu yudlilhu idan Allah ya ga dama ya shiryar da mutum sai ya shiryar da shi wa man yasha wanda Allah ya ga dama kuma ya ja'alhu ala siratin mustaqim sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi akan hanya madaidaiciya wannan tana nuna mana mashi'a ta Allah madaukakin sarki wacce take azaliya Allah ya kaddara waɗannan za su shiryu Allah madaukakin sarki ya kaddara waɗannan ba za su shiryu ba kuma sai ya bada zabi ga dan adam ka zaba Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda ya zaba domin su bi kan hanyar sa madaidaiciya na'am
qul ara'aytakum in ataakum adabullahi aw atatkum as-saatu aghayrallahi tad'una in kuntum sadiqin بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
نعم ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bada labari cewa kul ka ce musu ara'aitakum me kuke gani in ataakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku anan duniya aw atatkum sa'atu ko tashin alkiyama ta zo muku a ghayrallahi tad'un yanzu za ku roki wani in ba Allah ba Allah kadai za ku roka in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya cewa gumakan nan sune za su cece ku to ku roke su bal Allah ce ba haka bane iyyahu tad'una Allah shi kadai kuke roka fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha'a sai ya yaye muku abinda kuke roko din ya yaye muku insha'a idan ya ga dama wa tansawna ma tushrikun sai ku manta abinda kuke shirka da shi wato kuka manta gumakan ku idan kun shiga cikin halaka kun shiga cikin hatsari ubangiji subhanahu wataala ya bada labari a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban cewa duk sanda mushrike suka ga halaka suna ikhlasi ga Allah subhanahu wataala suna da'awa suna roƙon Allah to idan har zaka shiga halaka ka roƙi Allah to daidai yake da idan kana cikin aminci baka shiga halaka ba shi ma ka roƙi Allah mun gane ko domin Allah shine guda daya Allah da yake baka aminci kuma yake kiyaye maka amincin shine idan ka shiga halaka yake fitar da kai daga cikin halaka din to a koyaushe ka kasance mai ikhlasi mai bautar Allah subhanahu wataala ubangiji ya bada labari ya ce falamma fa idza rakibu fil fulki da'u llaha mukhlisina lahu dina idan suka hau cikin jirgin ruwa suka ga halaka sai kaga sun roki Allah subhanahu wataala mukhlisina lahu dina suna masu tantance addini ga Allah madaukakin sarki ubangiji yace falamma najahum ilal barri idahum yushrikun idan muka nisantar da su muka tsairatar da su zuwa ga tudu sai kaga sun dawo suna shirka suna bauta ma wani ba Allah subhanahu wataala ba hatta idza kuntum fil fulki Allah ce har sai wani lokaci kun kasance a cikin jirgin ruwa wajarraina bihim jiragen ruwa sun yi gudu da ku a cikin ruwa birihin tayyiba kuna shan iska mai dadi ja'at harihun asifu sai wata iska wa farihu biha kun ji dadin wannan iska din kun yi farin ciki ja'at harihun asifun sai wata iska mai karfi ta zo wa ja'ahumul mawju min kulli makani ku kuma sai kun farko yi yazo ta ko ina ta gaba da baya gabar da yamma kudu da arewa wa bannu annahum uhiqa bihim sun tabbata cewa yanzu kan an gama sun halaka sai sun gama sarewa sun miƙa wuya cewa halaka fa ta zo da'u Allah mukhlisina lahu dinna sai kaga sun dawo suna roƙon Allah shi kai a lokacin an manta da Lata an manta da Uzza an manta da Manata an manta da dukkan gumaka da ake bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wataala da'u Allah mukhlisina lahu dinna da in an jaitana min hadhihi lanakunanna minash shakirin idan kai tseratar da mu ya Allah la in an jaitana idan kani la in an jana ko an jaitana idan kani santar da mu ka tseratar da mu daga wannan wato kun farko gi daga wannan halaka za mu kasance cikin masu bauta maka kai kare falamma najahu idahum yushrikuna idahum yabghuna fil ardi bighayril haqqi da Allah ya tseratar da su kawai sai gashi sun dawo suna zalunci a doran kasa da gairi haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba to wannan shine sifa ta kafirai mutum zai roki Allah idan ya ga halaka amma san da ya fita a wannan halaka sai ya dawo ya ci gaba da ni ya ci gaba da sabon Allah subhanahu wataala dan haka duk sanda kake tsintar kanka irin wannan shine halinka to kai iya kokari kai ta roƙon Allah Allah ya yaye maka irin wannan mummunan hali domin hali ne na kafirai kuma ba za su mutu ba sai akan wannan mummunar dabi'a da kai sai akan shirkan za su mutu kage kenan in har wai za ka yi mu Allah wayo idan ka shiga cikin takura ka shiga cikin matsala za ka zo ka bi Allah ka bauta masa idan ka fita a cikin takura ni'ima ta zo maka ta ko ina za ka saba mu Allah to za ka mutu ne kana ne saban Allah mun gane ku karshe kuma sai ka zama me sai ka zama dan wuta saboda ka mutu akan me ka mutu akan sabon Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji subhanahu wataala ce ni
wala qad arsalna ila umamin min qablika fa khaznahum fa khaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
نعم الله يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيكو زوا قال أمم دسك زوكا فينك ياكي النبي محمد فأخذناكم بالبأساء sai muka kama waɗannan mutane bil ba'sa'i da talauci al ba'sa shine talauci da tsananin rayuwa aka shiga rayuwa matsananciya wad dharra'i da kuma cuta rashin lafiya la'allahum yatabarra'un mun yi musu haka ne ko za su kankan da kai su nuna tawadu'un su ga Allah subhanahu wataala falawla id ja'ahum ba'suna yaya me yasa lokacin da tsananinmu ya zo musu azaba ta zo musu daga gare mu tabarra'u basu kankan da kai ga Allah subhanahu wataala ba walakin qasat qulubuhum kawai sai zukatansu suka kekashe ta bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaydan ya zayyana musu abin da suke aikatawa suka ci gaba da saban Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala a wannan aya yana magana cewa al'ummomi a baya sun ƙaryata manzannin Allah subhanahu wataala da suka ƙaryata manzannin Allah suka saba ma Allah madaukakin sarki Allah ya kama su da azaba al'ummomi da dama Allah ya kama su da azaba kamar Fir'auna Allah ya kama shi da azaba da shi da mutanansa Allah ya turo musu ƙwari fara kwadi jini da kuma me barkata duk Allah madaukakin sarki ya turo musu waɗannan a matsayin azaba amma basu imani ba to haka Allah madaukakin sarki yake yakan jarrabi bayinsa da talauci duk sanda kaga an shiga cikin tsanani an shiga cikin talauci to wannan talauci da tsananin ana so kai amfani da shi ka ribarsa domin yana da ranar shi talaucin mun gane ko yana da rana me ranar sa ranar sa shine ka tsaya ka mai da al'amarin ka ga Allah ka roki Allah subhanahu wataala ko ba shi da rana shine ka roki Allah madaukakin sarki mun gane ku ka fahimci waye ubangiji kai ta roƙon Allah kai ta addu'a Allah ya fitar da kai daga cikin talauci baka san wani irin lada zaka tashi da shi ba a wannan addu'a da kake da hakurin da kake yi da kankan da kai da kai ga Allah zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine ranarsa manzo Allah ya ce ku ciriba abu biyar kafin abu biyar su zo muku daga cikin abubuwa biyar din da aka faɗa ba an ce mutun ya ciriba azzakin sa kafin talauci ya zo masa ba sai aka ce kuma ya ciriban talaucin sa kafin wadata ta zo masa kafin ka samu ka wadatu yanzu wannan karatun da muke wasu mu da masu kuɗi ne sosai watakila ba za su zo gurin karatun ba ana nan ana ta hidima mun gane ko ta neman kuɗi ba za su iya jurewa su zo ba kaga amma da rayuwar ta zama baina-baina za a tsaya a ji ayoyin Allah a ji alkur'ani a ji hadisan manzon Allah mun fahimci wannan ko wani kuma talauci idan yana da kuɗin sai ya tsaya ya tsam ya yi tunani ya yi amfani da arzikinsa zai zo ya zauna ya ji karatu in ana so a gina masallaci zai gina zai gina islamiyoyi zai yi kaza zai yi kaza zai yi ayyuka na alkhairi duk wani aiki na addini in ya taso ana neman kuɗi zai ce gashi to wannan shi ma ya ci ribar me ya ci ribar wadatarsa da Allah madaukakin sarki ya bashi to da Allah ya jarrabe su da talauci Allah ya jarrabe su da rashin lafiya wai an musu haka ne dan su gane wannan talauci da rashin lafiya abu ne da zai sa su kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala wata rana aka zo aka bada zabi a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aka ce da ka zama bawan Allah wanda yake cikin jin dadi koyaushe da walwala babu talauci babu damuwa arziki ta ko ina da kuma ka zama talaka ce rayuwarka ba yabo ba fallasa wanne kake so manzo Allah ya ce na fi son na zama rayuwata tana nan tsakatsaki na zama bawan Allah yau na samu abinci in ci na koshi gobe kuma na dan jin yunwa yace duk ranar da na samu na ci na koshi ga arziki ga wadata sai na gode mu Allah madaukakin sarki na san Allah ne ya bani duk ranar da na ji yunwa sai ne ta roƙon Allah ne ta addu'a na kankan da kai ga Allah kaga kowanne ya zama me ya zama alkhairi a gare ni mun fahimci wannan ko yawa rayuwarka ta zama baina-baina akwai dadi amma koyaushe kana cikin wadata to idan kai wasa za a samu matsala kamar yadda zamu gani a ayar gaba Allah madaukakin sarki yace falamma nasu ma zikiru bihi
falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun
ubangiji yace falamma nasu yayin da suka manta ma zikiru bihi abinda ake musu wa'azi an musu wa'azi an musu wa'azi amma sun manta da wa'azin ba sa tunawa ba sa amfanuwa da wa'azin fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kofofi da arziki ta ko ina ta ko ina kawai sai kaga arziki na zuwa sai kaga idan ka taba abu ka daga zaka sai sai kaga riba zaka samu idan ka so ka samu kudi sai kaga samu zaka yi in ka so ka wadatu sai kaga ka wadatu a koyaushe sai ci gaba ake arziki zuwa yake min kulli makani ta kowane irin guri mun gane ko shine fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kowace irin kofa komai ka tinkara sai kaga akwai nasara a ciki rayuwar tana kyau amma fa me ya faru sun bijire mu Allah wannan ya zama talala da Allah madaukakin sarki ya musu kenan sun bijire mu Allah sai Allah ya wadatar da su wadatarwa ta dan kankani lokaci ta dan karamin lokaci hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki suka yi alfahari da abin da aka ba su suka dauka nasu ne kokarin su ne iyawar su ne kwazan su ne akhadnahum baghtatan fatsam suna cikin gafala sai Allah madaukakin sarki sai ya kama su zaka ga kaƙibin Allah kuma duniyar tana garama yadda kake so kana cikin wannan kwatsar sai kaji an ce ai wani ya mutu shikenan yana cikin shakatawar sa ya taso yana tashin arziki yana tashin arziki sai kaji an ce ya mutu kuma bai bi Allah ba kun ga wannan shi ake kira makrul laji makirci da Allah madaukakin sarki da aka masa wa'azi yaki bin wa'azin yaki yin amfani da wa'azin shi sai Allah madaukakin sarki bai kama shi da ukuba ta shan wahala ba sai Allah ya kama shi da jarabawa ta jin dadi sai ya sake dulmiya cikin saban Allah subhanahu wataala ya ci gaba da saba ma Allah ya ci gaba da saba ma Allah kwatsam sai mutuwa sai ta zo masa fa izahu mublisun sai gashi sun zo suna yanke tsammani in aka ce mublis shine al-ais wanda ya yanke tsammani tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala daga wannan lokacin ya tabbata dukiyar da ya tara ba za ta masa amfani ba gidajen da ya tara ba za su masa amfani ba matansa da ya aura yanzu ba matansa bane ya san halaka ta zo masa duniyar zai bari daga nan ya fidda tsammani akan komai ya tabbatar ya zama cikakken mai asara mun fahimci wannan ko fa izahu mublis mublis ana fassara shi da suna muhlik mu halik wato halakakke sai gashi Allah madaukakin sarki ya halakar da su lokaci guda dan haka mu guji makircin Allah subhanahu wataala duk sanda mutum yaga yana saban Allah duniya tana zuwa masa yadda ya dace yadda ya kamata to yayi kuka da kansa wannan makirci ne na Allah subhanahu wataala da Allah ya tsara masa dan haka ya tuba ya dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki idan ba haka ba zai zama jin dadi ne na dan kankanin lokaci kawai sai dai a jawo ana labarin da akwai wani da sai dai ana cewa da mun gane ko da wannan gidan wani ne yanzu ba ya dawo na magada Allah ya halakar da shi bai amfana da wannan jin dadin ba bai amfana da wannan dukiyar tasa ba Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ya ce faqti'a dabirul qawmil ladina
faqti'a dabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin
faqti'a dabirul qawmil ladina zalamu shikenan sai a yanke bayan azzalimai daga nan sai zama babu su babu labaru su Allah ya halakar da su ya gama da su sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gabaki daya a gode mu Allah madaukakin sarki akan ikonsa da kuma hikimarsa an saba masa yayi hakuri yayi jinkiri yanzu kuma yazo ya halakar da azzalimai Allah madaukakin sarki ya nuna mana bayan azzalimai Allah ya nuna mana bayan wato abokan gabar addinin musulunci Allah ya nuna mana akan idan halakar su da asarar da za su yi da lalacewar su da mutuwar su a zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mulalansa abinda muka yi kuskuren bayani Allah ya fahimtar da mu daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.